السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوني كوانا متعيد بير كور بير اوكي ترى ديكو ترى قوتن جماد الأول شكرا تدوب ديلي تبي حدود قرب عند ديا إجرية wanda ce da 5 ga watan 1 shekarar ta 2020 alisafin turawa zamu dora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafin namu na Sahih Bukhari wannan masallaci mai albarka wanda bani zamu tashi babin mun gama mun yi dai mun yi magana da idda wafati matar da mijinta ya mutu eh Abdullahi Abdullahi akbarana Abdullahi bin Auni ngauri wake ba kan ba bai bane a cikin da iddatul wafa din ne kenan to ni dai alama ta kamar ba nan bane amma ni shi kenan shi ne dai inda na faɗa din ne nan ne inda na faɗa din قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله بن عون دغه محمد بن سيرين قال جلست الى مجلس فيه عظم من الانصار وفيهم عبد الرحمن بن ابي ليلى فذكرت حديث عبد الله بن عتبه في شان سبيئه بنت الحارث فقال عبد الرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك فقلت إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة ورفع صوته قال ثم خرجت ولقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف قلت كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال قال ابن مسعود أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء الأسرة بعد الطولة قال أيوب أم محمد لقيت أبا عطية مالك بن عامر muna cikin bayani dangane da matar da mijinta ya mutu ya batta hukuncin takabatta hadisi da yake magana akan takaba ya kawo riwayar Hibban qala haddathana Hibban wa haddathani haddathana Hibban Hibban ibn Musa al-Mirwazi shi kuma daga Abdullahi ibn al-Mubarak shi ma al-Mirwazi daga Abdullahi ibn Awn sunan kakansa Urtuban shi kuma mutumin Basra ne daga Muhammad ibn Sirin shi kuma yace jalasu ila majlisin fihi uzmun min al-ansar na zauna a wani majalisi wani wurin zama a cikin wannan wurin zama akwai manya-manyan mutanen Madina shine uzum uzum jam'i ne na azim abinda ake nufi uzama manya-manyan mutane na mutanen Madina ya ba da misalin su yace akwai Abdurrahman ibn Abi Layla shine yasar al-Kufi a wata riwayar an faɗi wasu mutanen daban bayan shi a amma anan shi kadai takaita yace fa zakartu hadisa Abdullah ibn Utbah sai na ambaci hadisin Abdullah ibn Utbah fi sha'ani Subai'ata binti al-Harith da yake magana akan sha'anin wannan mata Subai'a binti al-Harith musaddar ne na sab'atu al-Islamiyya matar Sa'd ibn Khawla kenan wanda Sa'd ibn Khawla ya rasu ya batta a garin Makka wanda Abu Sanabil al-Ibn Ba'kik yace da ita bayan mijinta ya mutu yace ke zaki zauna ne fa wata hudu da kwana goma ya gaya mata wannan shi Abu Sanabil al-Hali kuma bayan mijinta ya mutu ɗan kwanaki ne kawai sai ta haihu mana mijinta ya mutu ita Subai'a ya batta da ciki tana yana yin ƴan kwanaki a kabari bai dade ba kwanaki kadan yayi a kabari sai ta haihu wasu kace kwana 25 ne wasu kace bata ma kai 25 ba kai Abu Sanabil sai ka zo ka bata fatawa kace ke za fake zauna zaman ta kaba wata hudu da kwana goma ya dora ta akan ka'idar normal ta kabar mace wata hudu da kwana goma to kuma asali shine Qur'ani yayi bayani cewa duk mace in mijinta ya mutu iddarta ko kuma aka sake ta iddarta indai tana da ciki to wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna ma alura da wannan kwanaki na idda ta saki ko idda ta haihuwa a idda ta mutuwa matukar mace tana da ciki kuma bayan an yi mata wannan saki ko wannan mutuwa sai ta haihu to haihuwar ta kudin shine kammala iddarta to kaga wannan ya canja ta daga abinda ta saba ta sani to shine sai ta je gurin annabi ta ce kaji ga fa abinda ya faru ga abinda Abu Sanabil ya gaya min cewa wai bayan na haihu ma yanzu mijina ya mutu yau kwana 25 ko wani abu makamancin wannan kuma Abu Sanabil ya ce wai sai na zauna wai wata hudu da kwana goma haka ne ya Rasulullah sai manzon Allah ya ce ita qad halalti fankihi man shi'ti a wata riwaya da annabi ya ce ai kin riga kin gama iddaki shine qad halalti ki je ki auri duk wanda kike so wannan hukuncin yana nuna mana duk matar da mijinta ya mutu ya batta da juna biyu to iddarta shine haihuwarta idan Allah ya taimake ta bata cika wata hudu da kwana goma bata haihu ta gama idda idan kuma ya batta da sabon ciki ne ya mutu ya batta cikin ta wata ɗaya ko wata biyu to sai haƙuri aiki ya same ta za ta yi ta zama ne tai ta jira ko wata takwas za ta yi sai ta haifi wannan ɗa saboda me ai bai zai yi ta yi aure da cikin wani ba to kenan kun ga akwai hukunci kamar haka ga mace mai wannan wanda mijinta ya mutu idan ba ciki za ta zauna wata hudu da kwana goma shine ta gama ta kaba ɗaya kenan idan kuma da ciki to sai dai a lura da nawa ne watannin da ya saura wa cikin kafin a haife shi a lokacin ana aiki ne da watannin cikin ba watannin takaba ba shi Abu Sanabil ko bai san hukuncin ba ne sai ya ce mata ai za ki zauna ne wata hudu da kwana goma. Ita kuma tana dan murna cewa ta gama, tunda zaman ta gaban ai ba zaman dadi bane. Shine ta kai kara gurin Annabi alayhi salatu wassalam, yace tafi abinki kin gama ki je ki auri wanda ki ga dama. Wannan yana nuna mana sauki na shari'a. Musulunci yana da tausayi, musulunci yana da sauƙaƙa wa dan adam, ba addini ne wato mai tsananta ba. To shikenan, faqala Abdurrahman walakinna ammahu kana la yaqulu dhalik. Abdurrahman ibn Abi Layla sai ce walakinna ammahu, bayan an gaya masa wannan, wato babban shi ana nufin babban Abdullahi ibn Utba. Waye babban Abdullahi ibn Utba? Ana nufin Abdullahi ibn Mas'ud, shine babban Abdullahi ibn Utba. Sai Abdurrahman ibn Abi Layla ya ce, ai to kuwa wannan ba shine ra'ayin wato Abdullahi ibn Mas'ud ba, wannan fatuwar da Abu Sanabil ya bayar ba ita bace ra'ayin Abdullahi ibn Mas'ud. Kana la yaqulu dhalika, mana baya bai da ra'ayin, annaha ta'taddu bi akhir al ajalaini. Abinda ake nufi da akhir al ajalaini anan, ana iya samu, wato akwai wata magana ce da suka faɗa akai sabani, ana iya samun mace idan mijinta ya mutu tana da tsohon ciki saura kwana biyar ko saura kwana goma ko saura kwana ashirin ta haihu mijinta ya mutu. To kaga wannan ana ce da shi aqallul ajalaini. Idan ka kwatanta kwanakin da ya saura ta haihu bayan mutuwar mijinta da kwanakin da shari'a ta ce ta yi wata hudu da kwana goma, akwai aqallul ajalaini, akwai kuma akhirul ajalaini ko aktsarul ajalaini ko aqrabul ajalaini ko akhirul ajalaini. Wanne yafi nisa? Yanzu kaga ko dai ta yi iddarta ta gama ta kabarta a kwana ashirin nan da ta haihu bayan mutuwar mijinta, kaga wannan shi ne mafi kusancin lokaci ɗaya kenan, ko kuma ta yi idda a wata hudu da kwana goma. To wasu sai suke cewa idan mace mijinta ya mutu, to ana duba ajalin da ya fi tsawo shi ake bata, ba wanda ya fi gajarta ba ake bata. Kamar ya ajalin da ya fi tsawo, ajalin ƙarshe, lokacin ƙarshe. Yanzu wannan matar da mijinta ya mutu bayan kwana 25 sai ta haihu, kaga wannan mafi ƙarancin kwanaki ne. To akwai kuma misalin normal, an san idda kwana wata hudu da kwana goma ne. To wasu suna da ra'ayin dole sai ta yi wannan kwana nawa, kwana wata hudu da kwana goma, kamar yadda shi wannan Abu Sanabil ya gaya wannan matar. Kun fahimce ni? Kenan akwai hukunci mai tsauri, akwai hukunci mai sauki. To wasu suna ganin bai kamata mace mijinta yana mutuwa kawai ta haihu da kwana biyar, kwana goma, kwana ashirin, ba ta cika wannan wata hudu da kwana goma ba a ce ta gama ta kaba ba. A'a, su suna ba da fatawa da bi akhiril ajalaini, a cikin ajali lokaci guda biyu din, to wanne ne na ƙarshe, wanne ne ya fi tsawo, bi abadil ajalaini a wani ƙaunin, to sai su yi aiki da shi. To shi ne a nan gudun su yi ce, amma kuma babbansa, shi wanda ya ba da wannan fatawar, babbansa shi ne Abdullahi ɗan Mas'ud, la yaqulu dhalika bal yaqulu ta'taddu bi akhiril ajalaini, afwan, baya da wannan ra'ayi da muka yi bayani, a'a, za ta duba ajali ne na ƙarshe ta yi aiki da shi, ba gajeren ajali ba. to an dan samu iyar jayayya a cikin wannan magana. Muhammad bin Sirin sai yake cewa inni lajari'un, lalle ko ni ina da jara'a, in an ce jara'a wato ina da karfin hali, in kadzabtu ala rajulin fi janibil kufa, na yi wa wani mutum da yake kufa ƙarya. Yana nufin Abdullahi ibn Utba, saboda ya zauna a kufa, ya mutu a kufa a lokacin Abdulmalik ibn Marwan. Yana nufin wato faruwar haka, Abdullahi ibn Utba yana raye in masa ƙarya. Wa rafa'a sautahu, ransa ya ɓaci ibn Sirina, ya ɗaga sautinsa ya ce, ƙarya zan yi wa ne? Irin ya faɗi magana an ce aiku ba haka ba ne. Misali ya ce sun makarashi, sannan sai na fita, falaƙaitu Malik bin Amir, sai na haɗu da Malik ibn Amir, shi ne Abu Atiyya Alhamdani ko kuma Malik ibn Auf, shakkan mai riwaya Malik ibn Amir ko Malik ibn Auf Abi Nadla, abokin Abdullahi ibn Mas'ud ne. Sai na ce da shi, kaifa kana qawlu ibn Mas'ud fi al-mutawaffa an hazawjuha wa hiya Hamid, don Allah ina tambayenka a matsayinka na abokin Abdullahi ibn Mas'ud. Wannan yana nuna mana halaccin na faɗi magana ana shakka a kanta, to a bincika, a yi bincike, a tabbatar, bincike abu ne mai kyau. Sai ce, don Allah a matsayinka na aboki da kake tare da Abdullahi ibn Mas'ud, me ra'ayinsa, me fatawarsa dangane da mace idan mijinta ya mutu tana da ciki? Faƙala, sai shi Malik ibn Amir ko kuma Malik ibn Auf Abi Nadla, abokin Abdullahi ibn Mas'ud, sai ce, ƙala ibn Mas'ud, a taji aluna alaiha taglis, yanzu ku za ku ɗora wa mace ƙuntatawa a taglis, kuna so ku sa mata lokaci mai tsawo, wato idan ta haihu da kwana 25 ku hana ta kammala takabata, ku ainihin wato ɗora ta akan sama da haka, ko kuma a taji aluna alaiha taglis, suka ce tulu zamani iddatin hamli idan zadat ala 24, yanzu za ku ɗora mata kunci ku ci da ita sai ta yi idda sama da wata 4 da kwana 10. Wala taji aluna laha rukhsa, ba ku sanya mata rukhsa, ma'ana ana nufin gama iddata idan ta haihu a ƙasa da wata 4 da kwana 10. Ya ce la nazalat, wannan lam ta'kid ne, kuma lam ce ta rantsuwa, li qasamin mahzuf, wallahi la nazalat, wallahi ya rantsuwa, ya ce na rantsa muku da Allah, suratul nisa'i al-qusra, suratul nisa'i karama, ita ce suratul talaki, ta fara sauka ayan nan da Allah ce ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna, ko tayyib ba'da tula, bayan wato mai tsawo wadda take yana nufin adula suratul baqara, suna cewa suratul nisa'i al-quswa, suratul nisa'i at-tula, anan ba suratul nisa'i normal da muka sani ba, suratul nisa'i al-quswa ita ce suratul talaki, saboda bayanin harkar sake-saken mata da iddar mata da suke yi. To akwai kuma at-tula, هي سورة البقرة أبن دي كيني في فدن الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أبن دي أبناء أم مسعود يكيني في واتو آية تزو شيء أنا أفهم تسا آية تزو تكرشي ita ce za a yi aiki da ita don ta goge ayar farko wannan a fahimtar sa ce amma su jumhurin malamai suna da ra'ayin sabanin abin da ya fada yanzu anan abin da nake so ku gane tafsirin a cikin suratul talaqi suratul annisa al usra a can ne akai bayanin cewa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna duk mai ciki idda su shine su yi mai su haihu wannan cikin suratul talaqi ne karamar suratul nisa'i kuma wannan hukuncin ya faru ana nufin duk mace mai ciki iddarta sai suka ce idda ko ta mutuwa ko ta ko ta saki shine tana haihuwa ta gama idda to sai ce suratul nisa al usra din nan nazalat ba'da tula ita ce ta sauka bayan mai tsawon wacce ce mai tsawon ta suratul baqara wacce ce ta baqara ta baqara ita ce ta ce duk wanda mijinta ya mutu za ta zauna wata 4 da kwana 10 wannan haka hukunci yake to kenan hukuncin ƙarshe shine abun aiki yanzu wacce ce ta ƙarshe wacce ce ta farko a ciki banji ba suratul talaq ita ce ta ƙarshe me suratul talaq ta ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna masu ciki ajalinsu shine su haihu wancan kuma tun ce imijin ta mutu za ta yi kwana nawa wata 4 da kwana 10 aya farko ta baqara aya talaqi ta ƙarshe al-muta'akhir huwa an-nasikh su kuma jumhurin malamai suka ce umumu ayatul baqara makhsusun bi ayati talaq ayatul baqara gamammiyar aya ce general rule ne doka ce gamammiya budaddiya wanda suka mutu za su zauna wata 4 da kwana 10 to sai suratul talaq din sai ta taksisin ta ta taƙaice ayar aka ce a'a kenan banda wanda take da ciki kenan wanda take da ciki hukuncin wata 4 da kwana 10 baya kanta tunda ita mai ciki riwaya ta zo cikin Abi Dawud labari ya zo Abdullahi dan Mas'ud cewa Ali bin Abi Talib yana bayar da fatawa akan ta'taddu akhir al-ajalain shi Aliyu yana da ra'ayin kawai idan an zo an duba za a ga wanne ne idda ta ƙarshe shi za a dora wa mace kawai kenan a ra'ayin Aliyu idan mace mijinta ya mutu in dai ta haihu kafin ta yi kwana wata hudu da kwana goma to ba za ta ce ka ba ba dole sai ta jira ta cika wata hudu da kwana goma nan idan kuma wata hudu da kwana goma zai zo ya wuce gaba ki dai ba ta yi ba to sai ta yi ta jira sai ta haihu shine ma'anar ta'attadu bi akhiril ajalaini abin yana da dan sarka kadan yana bukatar idadi wato bayani shine Abdullahi dan Mas'ud yake cewa idan mutum yana so sai mu zo mu yi mula'ana da shi hukuncin yayi zafi yace sai mu yi mula'ana li ahli sai mu yi wato mula'ana da shi la'antuhu akan cewa wallahi al'azim suratul nisa al-usra dinnan suratul talaqi ita ce ta ƙarshen saukarwa annabi ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna mai ciki kawai in ta haihu ta yi inda ya Ali bin Abi Talib zai zo ya ce a'a sai an zaɓan mata mafi nisan kwanaki kenan a taƙaice yanzu abin da za mu fahimta an samu saɓani a kan wannan hukunci iddar ta ci kuɗa guda biyu ne normal iddar mace in an sake mace saki ba mutuwa ba in tana da ciki yanzu muna matsala ne akan muna tattauna ne akan mace mai ciki kawai abinda muka sani normal in mace mijinta ya sake ta tana haihuwa yau ya sake ta gobe ta haihu ta gama idda abin da ake nufi ta gama idda ya halatta ta yi aure ya halatta wani ya zo neme ta aure ina fatan kuna fahimta to sai kuma muka samu mushkilar wannan ba saki ta akai ba ita kuma mijinta ne ya mutu duka dai kaga ba mijinta mijinta ne ya mutu to kuma mun samu wani hukunci kuma macen da mijinta ya mutu ta kabatta iddar ta kabatta shine wata hudu da kwana goma to ya za mu daidaita wannan matsalolin kuma kowanne da ayarsa mai zaman kansa ayar mai ciki in mijinta ya sake ta iddar ta haihuwarta suratul talaqi ayar maganar ta kafa wata hudu da kwana goma wannan ko tana da ciki ko ba ta ciki kenan misalin a fahimtar farko abinda za mu ce suratul al-baqara to suna da ka'ida wai idan an saukar da hukunci na farko sai aka dada kawo wani hukunci na biyu to ana aiki da na ƙarshen ne na biyun saboda wataƙila hukuncin farko akwai tsanani a ciki hukunci na biyu akwai sauƙi a ciki shi Abdullahi ibn Mas'ud yana da ra'ayin cewa idan mace mijinta ya mutu an san cewa iddarta ta kaba wata hudu da kwana goma ne an sani in mijinta ya mutu wannan idan ba ta da ciki kenan wata hudu da kwana goma amma idan mai ciki ne to yanzu matsalar cikin yana overruling na hukuncin ana duba cikin ne da zarar mijinta ya mutu sai ta haihu kafin ta yi wata hudu da kwana goma. To a nan gurin sai a dauko ayar suratul talaqi a bata hukuncin ta ta gama ta kaba. To in kuma aka samu akasi cikin mai tsawo ne, watanninsa mai tsawo ne, ya za a yi? Wa ulatul ahmali dai ajaluhunna an yadh'ana hamlahunna. Ko ma ta gama ta kaba, magana ta yi aure, sai ta haihu. Me dalili? Saboda za ta a cika dara a ce ta gama, za ta zo ta yi aure ne? Ai ba a yi aure da cikin wani yi. Shi Ali bin Abi Talib bambancinsu shi ne, shi yana da fahimtar cewar idan mace ta haihu bayan mijinta ya mutu, kamar da kwana goma ko kwana biyar ko ma kwana ɗaya ne, kaga akwai hukunci biyu ne. Na farko ga matsalar haihuwa, yana kuma lura da maganar ta kaba. To a nan gurin Aliyu ya ce ba za a ba ta hukuncin ta gama iddarta yanzu, duk da ba ta yi wata hudu da kwana goma ba, shi a wajensa ko ta haihu to ba ta gama cikaba ba. Ta gane bambancinsu? Shi kuma nan mas'ulu, in dai ta haihu ta gama cikaba. Shi kuma Aliyu ya ce ko ta haihu ba ta gama cikaba, sai ta cika mai wata hudu da kwana goma. To shi ne Abdullahi dan Mas'ud a cikin yake cewa ya za ku ba ta hukunci mai tsanani. Menene hukunci mai tsanani a nan? Sai ta cika wannan kwanakin. To shi ne labari ya zo wa Abdullahi bin Mas'ud cewa ai ka ga Aliyu fa yana faɗar sabanin abin da ka faɗa. Sai ce to wallahi in ana so a zo a yi mula'ana. Shi Ibn Mas'ud ko tsinan ne ne sai a zo a yi. Ya ce ya rantse da Allah za a yi aiki ne da ayan nan ta cikin suratul talaqi, kullum idan mace mijinta ya mutu ta haihu ko da kwana ɗaya ne ko da yini ɗaya ne ko a ranar ne, kullum ta gama ta kaba. Haihuwa da yadda ce kan ka shigar da wani rikici ko ma. Na'am.
Idan dai mace tana da ciki kawai. Wannan aya ta sauke mai fadara.
Na'am.
Ta wannan zai ta kona binku. To kuta kuta ba za ta yi wannan amfani da wannan aya ba. In dai tana da ciki mijinta yanzu.
Na'am. Haka ne. Za ta yi aiki ne da me? Ayya ba an hamlahunna. Ko kuma daddan abin da zai karfafa maka ra'ayin Ibn Mas'ud.
Na'am.
Ko da ta gama kaddara an dauki wancan ba ni sunan shi, ko da an hana ta ta yi, me zan ce da kai? An hana ta ta yi, idan aka hana ta kai ta yi wannan, ta yi ta kaban nan ba ni sunan shi, sai ta ci wancan kwanakin. Shi abinda yake gani akwai nau'i na kuntatawa a ciki. Tunda Qur'ani ya ce mata ta gama iddata in ta haihu, yanzu wannan zaman wata hudu da wani abu din a jira, ai kaga cutarwa ne a gare ta. Shi a fahimtarsa ta zauna ba za ta yi komai ba, ba za ta abin nan ba, ba za ta yi aure ba. Wataƙila kuma wata tana da daman da tana haihuwa ma wani zai iya auren ta. Ake
kuma a kawo kan a kan ayar wa ulatu da ahmani ajal hun an hada kawai dai in dai mace ne ciki ne,
yawwa
wacce
mijin ta yi, yawwa. To shi ne, to shi ne ra'ayin Abdullahi bin Mas'ud wa ulatul ahmali,
ko ta mijin ta ya mutu kenan,
yawwa. Haka hukunci ma in sake ta aka yi, yanzu in miji ya sake matarsa ya sake ta tana da tsohon ciki, ya kuskure ya sake ta wata ɗaya ko kwana 20 ma, kafin ya farga ya ce zai dawo da ita ko na ku, sai ji tahi ta fita daga ƙarƙashin komawa sa tana haihuwa, sai dai shiga layin daurawa. Ai kwarai da gaske. Amma kaga in dai bata gama idda ba, to zai iya cewa kurin ya dawo da ita, ko tana so ko ba ta so, ya ce ya dawo da ita, to sai dai kuma a sake wani rikicin. amma dai ta dawo eh din da wani kwanan da aka mun fatawa wani mutum Allah ya sauke mutane ba su da kirki wallahi mace ce mutum ya sake ta ta share wajen wata bakwai ya ba su keta hatta yi zawarcin ta ta gama yawace yawacen ta can Allah ya ce miki ta samu ne zai aure ta an je masallaci an fara hura makir hon zai aure sai miji ya zo ya ce ai mata ta ce kamar yaya sai ce mata ta ce ya ce ai na dawo da ita yaushe ka dawo da ita ya ce ai mun haɗu da ita na ce mata na dawo da ita aka je aka tambaye mata ta ce wallahi tallahi tun da ya sake ni bai taɓa mun waya ba mu taɓa haɗuwa da shi a ko'ina ba shi kuma ya ce wallahi matarsa ce ya dawo da ita aka ce to aina aka haɗu ya ce shi dai sun haɗu ya dawo da ita mugu kenan wallahi ma haka aka tashi mutane aka ce jama'a ai haƙuri wannan aure akwai rikici a ciki ba daura ba sai kotu to haka wannan zai nuna ma alƙalai suna ɗiban ciwon kai wani ya cewa wani ya kawo ƙara ɗan uwansa ya ce yana bin sa 10,000 shi kuma ya ce a ina ka ba 10,000 ya ce wallahi na baka 10,000 a ina a wuri kaza na ɗauki 10,000 na baka ya ce ni to mene da ya ce to na sani ni dai ka ce in baka 10,000 kuma na baka kuma ka biya da ba yau alƙali ya ce waye shaida ka ya ce Allah shi ne shaida ta sai wancan ya ce to ai Allah shaidan kowa ne ni ma Allah shaida na ne baka bani ba ta yi misali akwai rikici ga wani so alayi hanzarta da ya fi inganci shi ne idan mace ta haihu dai ta gama iddata to sai babi na gaba wanda akan salamu tsaya hafizu ala salawati ko lokacin ya kure ne yanzu karfe nawa ne kuce hannu ba to saura minci biyar hafizu ala salawati wa salatin wusta wannan aya ce cikin suratul baqara da mun muna tafsirin suratul baqara ne ko ku kiyaye dangane da salloli li ada'iha bi ada'iha li awqtiha wal mudawamati 'alayha Allah kai mana afuwarsa kai mana afuwarka ka yafe mana umarni ne ubangiji yake bayarwa cewa ku kiyaye salloli ga baki daya salawat na salloli dinnan guda biyar ku yi su akan lokaci kuma ku dawwama in an ce hafizu ana nufin ayi akan lokaci kuma a dawwama yanzu tunda muka tashi muke sallah yawa ni dai a sani na dai ban san dai ko kai ba yawa muna ta sallah ba mu daina ba to wannan shi ake so kenan har mu mutu babu ranar da ba za mu yi sallah ba to shine ma'anar hafizu ala salawat ku kiyaye ku ta yin sallah kullum ku dawwama kamar ka ce dawimu ala salawat ku dawwama akan yin salloli musulmi yana daga cikin wazifa yana daga cikin aikin da ubangiji ya baka a rayuwarka ka ta yin sallah ba a zuwa wani lokaci a ce ai ya tsofa ya daina sallah ko ya gaji ya bar sallah ko yaushe har a kai ka kabari riwaya ma ta zo an ce mumini kafin a yi masa hisabi a cikin kabari in mala'iku suka zo zai ce don Allah a bashi dama zai raka a biyu mala'iku sai mumini kenan mala'iku sai su bashi dama sai a buɗa mai kabarin sai kabbara ya raka a biyu Allahu akbar a cikin kabari saboda me ya saba yana yi sallah abu ne mai daɗi wanda Allah ya liƙa zuciyarsa da sonta ku dawwama sannan kuma ba dawwamar ba a rinƙa yin ta akan lokaci akwai wanda yana yi kullum amma baya kiyaye time din yau ya jinkirta al'asar gobe ya jinkirta asuba gobe ya jinkirta isha'i haka dai baya ajiye su akan lokaci duk abin da baka ajiye shi akan lokacinsa ba to ka tuzarta shi to ku kiyaye ku kiyaye salloli ku yinka yin su akan lokaci kuma kada ku yi fashi akan su wanda yake yin wata salla ya bai yi wata ba bai aiki da hafizu ala salawati ba kasan Allah da ikon sa akwai wanda zaba yake wani yana yin azhar da al'asr saboda mutane suna gani a kasuwa ne amma baya asuba sai ya shiga yayin wankan sa yayin kwalliya ya ci abincin sa sai ta asuba baya ne ina mamaki mutum zai iya rayuwa yayin wata sallah wai bai ita ba wani kuma isha'i ne baya yi saboda kawai ya gama shiryawa koma gida sauran su wani kuma wani uzuri ne yake sa yin sa yanzu ko mata da kuke gani mata da kuke gani ana biki akwai wanda ba sa sallah ba wai dan al'ada ba a wata irin kwalliya ce akai in an yi kwalliyar ba a sallah wallahi wannan taron da suke zuwa na event centers din nan da suke zuwa kwalliyar amarya kwalliyar kawayen amarya kwalliyar uwar amarya akwai chaba kwalliyar da ake da kayan da ake sa bai zai yi sallah ba shafa shafa ne ba a alwala ba a taba ruwa mutum yazo yi ado da kwalliyar da bai yi sallah ba ta saka kayan da bai zai yi tayi ruku'i tayi sujjada ta nade kafa ba bai zai yi ba dan saboda za su nade kasis prison ba sa yi matan mu yayan mu suna nan kuma ana kallo ana gani mutum yazo ya dauko masa amarya kafara kafara musulma musulma tayi adan kwalliya adan auren amarci tunda safa da ta saka kayan nan bata yi sallah ba saboda kwalliyar da ta yi in ta yi alwala zai wanke kwalliyar haka za a kawo maka ita kamar biri kai kana ganin abin nan ne akko ashe bata yi sallar azhar ba bata yi asar ba bata yi magriba bata yi isha'i ba wallahi nake gaya muku wannan ku tambaya ku ji su sun sani saboda a burge dan adam a burge rayuwa a saba wa Allah akwai mutumin da aka gaya mu ma'aikaci ne na wani ma'aikaci ne shi ma aka ce in yi guga ya sa coat ɗinsa da coat da necktie ɗinsa da abunan ɗinsa da safarsa da wandonsa in yi karin gugan nan in ya je office in ya zauna to baya tashi ko azhar ko la'asar ba zai yi sallah ba saboda ai shi kabu da kayansa in ya zo yin ruku'i sujada ai za su nade za zo kana ruku'i kana sujada guga ta nade wallahi baya yin sallah sai ya koma gida in ya cire kayan ya rataya to sai rama azhar sai rama la'asar sai ya magarba sai isha kayan sun fi muhimmanci musulmi ne kawai dai gashi nan wani yau wato wani abun an gaya maka wato sai kai mamaki tsarai da gaske kuma yanzu misalin wannan harkar biki-biki da auratayyar da wayar sauransu wani abu ne fa da ba mamaki yar ka ta yi ku tambaya duk wanda ya je wannan suka je wannan gidan kwalliyar aka rambaɗa musu wannan kwalliyar da ake yi ba sa sallah saboda an gyara gashi da an sa masa ruwa an yi shafar kai an dawo to ya wargaje a mushkila ta samu an yi daurin dankwali an yi kaza an shafa wata hoda hododin kala-kala ne wata kan wata wata kan wata wata an gyara hanci an yi kaza dinsa ka gane da an zo ana sheka ruwa ku an sheka to wannan hodar duk zubewa za ta yi so ba za su yi sallah ba ba za su yi sallah ba haka za a gama hidindimin bikin masu dai a dala su je su yi alwala sauransu wasu kuma sai su yi alwala kafin kwalliyar wasu eh ko an yi alwala kafin kwalliyar ina gaya ma ai akwai inda ba a so ya nade wannan goshin malam da hanci in aka goga shi a ƙasa ko da gogewa take eh ko da an yi alwala kafin nan in dai goshin nan aka sa shi a ƙasa ita kuma sallah dole a goga a ƙasa ina ba ta ana fahimta to ba sa so sun yadda su yin sallah a gama harka da dauki hotuna in yi so daga baya a san yadda zai Allah mai hakuri a rama masa a harhada masa a mika masa in zai karba ya karba in zai karba ba kuma to lakiya ne to sai Allah ya ce wa salatul wusta abinda kawai nake so in ce da kai karka yadda a cikin lissafin sallolinka a ce wai ga wata sallah wai yau baka yi ta ba ka shiga hukumu kowace sai an yi dan tiranan da aka dora maka littafi to Allah yana banka adadin wannan salloli iya adadin shekarunka kuma ko rashin lafiya kai ana banka bashin sallah kai ta iya yanda ka samu dama akwai wadanda suke shirme mutum bai da lafiya na asibiti wai baya sallah masu jinya ba sa cewa yi sallah to in wataƙila daga nan wuciya za ka yi fa sun kwantar da kai wata ɗaya wata biyu an kai asibiti an dawo gida ma ba ka yi an mai da kai ma ba ka yi matukar mutum yana cikin hayyacinsa ba ma kwanci ba ne ko farkawa zai sha magani ku ce masa yi akwai salloli a kansa yayi akan gado yayi a kwanci akwai haɗari mutum a bashi ana jinyarsa bai yi wasu salloli ba ya je ya mutu ya tarar da Allah ana bin sa ba shi salloli kuma su salloli ba a rama mutum ya mutu to shi yasa malamai suka ce shatta mai jinya to lalle a samu wanda yake mai ilimi ne zai rinka umartan mara lafiya da ya rinka yin sallah kuma kai ma duk yanda ciwo ya kama ka su yi maka alwala ko su yi maka taimama lalle kai sallah ko a cikin bayan gida kake da menene fattakullahu mustaqatun ko dagawa ake ana juyawa lalle kai sallah saboda ba mamaki daga shan magani in ka kwanta bilal azim sirri ka ji malaika yana maka tambaya ta a kiyaye sai wasallatul wusta ita ce sallar tsakiya an ce ku kiyaye salloli duka har da ita ta tsakiyar ita ce wato sallar la'asar wanda insha Allah in mun zo sati mai zuwa wannan babin yana da bayani sosai to za mu yi bayani akan me yasa aka ce sallar la'asar ita ce sallar tsakiya kuma me falalarta me kuma dalilin da yasa Allah ya keɓance ta da ambato abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓar harshe Allah ya rahmana rangwame da yafiya ya Allah marasa lafiyan mu ka ba su lafiya masu lafiyan ka tsare musu lafiyarsu Allah ka sa mu cika da imani Allah ka faranta mana da amsa bukatunmu gare ka ya Ubangiji Allah duk abin da ba shi da kyau kar ka sa mana sansa duk kuma wani abu mai kyau duk kuncinsa da wahalarsa ka sa mana ƙaunarsa da sansa a cikin zukatanmu iyayenmu da suka haife mu suka riga mu gidan gaskiya Allah ka musu rahama ka yafe musu ba dan halinsu ba malamanmu da suka karantar da mu Allah ka yi musu afuwa ka shigar da su aljanna ba dan halinsu ba mu ma ka kyauta rayuwarmu ka kyautata ta ka ba mu kyakkyawan mutuwa ka ba mu kyakkyawan rayuwa ka ba mu nutsuwa ka ba mu kwanciyar hankali ka raba mu da duk abin da zai dame mu duk wanda yake da wata larura Ubangiji ya yaye masa larurarsa ya Ubangiji addininka muka zaba shari'arka muka zaba biyayya gare ka muka zaba ya Ubangiji ka raba mu da rikicin duniya da rudin shaytan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته